ويزاد في حرها كذا وكذا تجلي منها الرؤوس كما تجلي القدور يعرقون فيها على قدر خطاياهم منهم من يبلغ إلى كعبه ومنهم من يبلغ إلى ساقيه ومنهم من يبلغ إلى وسطه ومنهم من يلجمه الأرض وفيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب القرن كدلت كما القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفق فقال أصحابه كيف نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا وفي المسند أيضا عن ابن عمر يرفعه من تأذم في نفسه أو اكتال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان وفي الصحيحين أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المصورين يؤذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وفيهما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات أورد عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة وفيهما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة قلود فلا موت ويا أهل النار قلود فلا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوها أولا مسلا تيمي تارن البركة مسلا تيمو دبو أنا مقوفر قورا أشكين قرن كتنا a wannan yammacin ranar talata daren laraba 16 ga watan rabi'ul thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1434 wanda kuma yazo daidai da 26 ga watan 2 miladiya ta 2013 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafi mai suna adda'u wadawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala ani dawa'i shafi na al-imam ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala da wannan shi da darasinmu na 25 a jerin gwanan darussan mu kuma na wannan masallaci mai albarka wannan shine na 201 idan ba a manta ba ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana jera mana wasu hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama wadanda suke tsoratarwa da tsawatarwa akan abin da ya shafi azabar Allah ta'ala ga dukkan waɗanda suka saba masa suka mutu suna saban Allah wanda yana yin martani ne ga mutanen da suke ganin cewa tunda dai Allah ta'ala rahimun ne ghafurun ne afuwun ne ya sifantu da sifar rahama da gafara da afuwa to suna iya ci gaba da abin da suke yi na saba masa suna dogaro da waɗannan sunaye na Ubangiji suna yin abinda duk suke yi na saban Allah da Ibn al-Qayyim yake nuna cewa wannan yana nuna basu sakankance da irin abinda Allah ta'ala ya ambata ko manzansa sallallahu alaihi wa sallama ya ambata na narku ga waɗanda suka saba masa ba tare da cewa ga nususu nan sun zo da dama waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wanda suke tattare da tsoratarwa game da abinda zai faru ranar gobe kiyama to daga cikin waɗannan hadisai akwai hadisin Abu Umama wanda ya dauko shi a cikin Musnad al-Imam Ahmad hadisi ne wanda yake ya tabbata Imam Ahmad ya fitar da shi, Tabarani ya fitar da shi a cikin Al-Mu'jam al-Kabir da Abu Umama al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu qala, yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, تدن الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد في حرها كذا وكذا. مايكي صلى الله عليه وسلم يجي رانا ذات مطو كسا رانا قوب قيامة وغربدا ميل ويزاد في حرها كذا وكذا أقال زافنت كذا دكذا تغلي منها الرؤوس واندكاونا ذا سلك ربك minha saboda zafinta kama taglil qudur kamar yanda tukwane suke tafarfasa ya raquna fiha ala qadri khatayahum mutane na yin gumi a cikin zafin wannan ranar gurgudan kurakuran su minhum man yablugu ila ka'bayhi daga cikin mutane akwai wanda guminsa zai kai masa wato idan sahunsa ومنهم من يبلغ الى ساقيه akwai wanda gumin zai kai har kaurinsa ومنهم من يبلغ الى وسطه daga cikin su akwai wanda gumin sa zai kai tsakiyarsa ومنهم من يلجمه العرق daga cikin su akwai wanda gumin sa zai masa linzami wato ya kai har bakin sa wannan hadisi yana gaya mana abinda zai kasance a farfajiyar ranar gobe kiyama gabanin hisabi bayan Allah ta'ala ya tashi daukacin halitta daga kaburburan su ya tara su a arasati yawmil qiyama farfajin ranar qiyama a wannan lokaci ubangiji ta'ala zai jarrabi halittun sa da wannan jarraba ubangiji ya matso da rana dab 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 da kawunan su ta yadda kuma za a ƙara zafin ranar sama da yadda yake yanzu bayan Allah ya kusanto da ita sannan kuma ya ƙara mata zafi fiye da yadda take da zafin ta yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala qadri milin gurgudan mil daya wannan mil din Sulaym ɗaya daga cikin waɗanda suka yi riwaya yake cewa la adri ban sani ba yana nufin mil milul masafa ko kuma yana nufin al mil milul mikhala akwai dan tsinken da ake sawa a kura tandu ana ce da shi mil to wannan mil din yake nufi ko kuma mil na tazara tsakanin guri da guri yace bai sani ba ɗaya daga cikin waɗannan ma'anoni dai hadisin zai iya ɗauka to koma wanne ne bala'in bala'i ne a ce an matso da rana wanda tsakaninta yanzu da ɗan adam tafiyar shekaru ne masu yawa amma Allah ta'ala a wannan lokacin zai kusanto da ita gurgudan mil daya ta zararta da kawunan halitta kuma bayan haka a rubanya zafinta fiye da yadda take da shi yanzu kaga wannan ba karamar jarraba bace hadisi da yawa banda wannan hadisi na Abu Umama al-Bahili sun zo da wannan ma'anar sun zo da wannan batun na cewa Allah ta'ala zai kusanto da rana wanda za ta sa mutane su yi ta wato gumi ya yi ta tsatsafa daga jikinsu yana ta fita kuma Allah ta'ala ya sanya wannan gumin gwargwadon laifukan mutane gwargwadon laifukansu wanda laifinsa ya fi ƙaranci gumin ya nashi ya zama kaɗan wanda yake ya ɗara shi guminsa ya ɗara nashi haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wani ila ka'baihi zuwa idan sawu wani ila saqaihi wani ila rukbataihi wani ila hujzatihi zuwa madaurin wandansa wato kwankwasansa wani zuwa kirjinsa wani kuma yuljimuhu al'araqu iljaman gumin yayi masa linzami wani ya shanye shi gaba daya hadisi ya tabbata a cikin sahihaini hadisin Abdullah dan Umar رضي الله تعالى عنه يجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا كرن تفتر الله يوم يقوم الناس لرب العالمين راند متاني ذاس سيا قوبان جن هلتو يجي يقوم أحدهم في الرشح إلى أنصاف أذني ɗayansu zai tsaya cikin gominsa, gomin da ya shanye shi har zuwa kunnuwansa. Irin wannan tsayuwa cikin irin wannan yanayi, wannan wahala, wani Allah ta'ala zai jarabe shi, haka zai gita. Haka nan hadisi ya tabbata cikin sahihaini, hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya'raqu an-nasu yawmal qiyamati hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 zira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake dayan wato mutane za su yi gumi ranar gobe kiyama har gumin su ya zama ya kwarara a ƙasa 70 zira'an, wato zira'i kamu 70, wa yuljimuhum hatta yabluga azanahum, yayi musu linzami har sai ya zo kunnuwansu. Wato wannan yana fassara maka hadisin Abu Umama, wanda yake cewa wa yuzalu fi harriha kaza wa kaza, a ƙara zafin rana kaza da kaza, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana wannan ba. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya bayyana cewa wannan gumin zai rika kwarara kusan zira'i 70, wasu ma gumin ya shanye su. Alafazin Muslim, innal araqa la yadhhabu fil ardi 70 ba'an, wato wannan gumin zai kwarara a ƙasa 70 ba'an, gaba 70, kaga yafi zira'i 70. Wa innahu la yablughu ila afwahin nasi ila adhanihim, yace zai kai har bakin mutane har zuwa kunnuwansu. Akwai hadisin Miqdad ibn al-Aswad a cikin sayyid Muslim, kwatankwacin wannan hadisi na Abu Umama, wanda yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa tadnu shamsu hatta takuna ala qadri milin aw milaini fatushiruhum ash-shamsu fayakununa fil araqi قدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه العرق إلى أقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي رانا ذات مطو كسد باي وربدا مل كوم البيو، وان رانا تلفسوا جذاب انت، فيكونون في العرق قدر ميل او ميلين، تزموا اتكين وانا قمي قربدا ميل لا يقوم البيو، فيكونون في العرق قدر اعمالهم، تزموا اتكين قمي قربدا اي يكنسوا اعمالهم اي اعمالهم السيئة قربدا منا نن ايكين دمتنين. فمنهم من يأخذه الى اقبي وني zuwa diddigensa, wa minhum man ya'khudhuhu ila rukbatayhi, wani zuwa guyoyinsa, wa minhum man ya'khudhuhu ila hiqwayhi, wani zuwa madaurin wato zariyat wato kugunsa, wa minhum man yuljimuhu iljaman, wani kuma zai masa linzami wato zai shanye shi gaba daya. Sannan akwai hadisin Ukba ibn Amir a cikin Mustadrak na Hakim, shi ma kwatankwacin wannan. Magana ta tabbata daga Abdullahi dan Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu, wanda yake nuna cewa wanda guminsa zai rufe shi ya haɗiye shi gaba ɗaya kafiri ne. Wato kafiri shine wanda guminsa gaba ɗaya zai haɗiye shi, kamar yadda yazo a cikin littafin al-Ba's na al-Bayhaqi da sanadi wanda yake mai kyau, kamar yadda Hafiz ibn Hajar ya ambata cikin Fathul Bari, ce a cikin littafin Al-Ba'th akwai ruwaya daga Abdullahi dan Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu, wanda yake cewa yashtaddu karbu zalika al-yawm hatta yuljimu al-kafir al-araq, wato bakin ciki ko tashin hankalin wannan rana za ta tsananta har gumi ya ainihin yi wa kafiri linzami wato ya shanye shi. Aka tambayi Abdullahi dan Amr, aka ce da ainal mu'minun, mu'minai kuma suna ina a daidai lokacin? Ya ce alal karasi min zahabin wa yuzallilu alaihimul ghamam, suna kan kujeru na zinari wanda girgije zai rika yi musu inuwa. A daidai wannan lokaci ne Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi mutanen da Allah zai sa su a cikin inuwar Aishin sa ranar da babu wata inuwa sai tashi. Da kun san hadisin sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. Mutum bakwai da Allah ta'ala zai sa su a cikin inuwarsa ranar da babu inuwa sai tashi. Waɗannan bakwai ba su kaɗai ba ne, akwai waɗanda su ma suka zo a cikin ruwayoyi daban-daban wanda suka yi nuna cewa Allah ta'ala zai sanya su a cikin inuwar al'arshinsa saboda ayyukansu da suka yi na gargaru. To wannan hadisi kaga a cikinsa akwai tsoratarwa ga mutum cewa ya yi ƙoƙari ya kyautata aikinsa ta yadda a ranar gobe kiyama zai samu inuwar al'arshi, zai samu kubuta daga wannan balahira ko wannan bala'i wanda Allah ta'ala zai jarrabi mutane da shi a tsayuwar farfajiyar ranar kiyama tun ma ba a yi hisabi ba. Yayin da mutane za su ga gara ma a yi hisabi, kowa ya san nayi, dan aljanna ya san dan aljanna ne ya tafi aljanna, dan wuta ya san dan wuta ne ya tafi wuta. Akwai ruwaya a cikin Musnad Abi Ya'la da Sahih Ibn Hibban da take cewa kafiri zai yi gurin ma ina ma shi a hutar da shi, ya kulu ya rabbi arihni walau ila nar, sai ya Allah a hutar da ni koda ma wuta ne a kai ni. A sanadin hadisin akwai Shariq ibn Abdullah al-Qadi wanda malamai sun yi magana akan hinsinsa, Ibn Hibban ya sa hadisin. To kaga dai wannan yana nuna mutum dole ne ya yi wa kansa kiyamun layli tun yanzu, a nan ne zai tanadar wa kansa inuwar da zai sha a wannan ranar, a nan ne zai tanadar wa kansa yadda zai tsira. Wasu suka ce to yaya za a yi tunda an kusanto da rana dab da kawunan mutane, sannan mutane sun cika farfajiyar alkiyama, kowa ba shi da gurin tsayuwa sai gwargwadon inda kafafuwansa suke. Wato inda ka duba mutane ne, birjik gabanka mutum ne, bayanka mutum ne, hagunka da damanka duk mutane ne. To ya za a yi a sakar ma mutane gumi, wani ya tsaya daidai idan sawunsa, wani kuma ya zo daidai gwiwarsa. Wato kamar ai idan har haka ta faru to gumin zai zama ya daidaita kowa, kamar mutane masu yawa su shiga cikin ruwa, cikin teku, kaga yadda ya kama wannan haka zai kama wancan. To ya za a yi farfajiya kiyama ya zama an samu wannan fifiko, wato na gabanka ya zama na shi iya ƙorinsa ko iya idan sawunsa, na kusa da shi iya ƙorinsa. Wataƙila wani ya ce to ya haka za ta yi, wasu suka ce a Allah zai sa ƙasar ta yi tudu gwargwadon yadda gumin zai rufe mutum. Wato idan gumin ya kasance iya kirjinsa ne sai ƙasa ta ɗago shi, sai ya zama na ya fito ya tsaya iya kirjinsa. Idan iya wato kwankwasansa ne sai ta ƙara ɗago shi har zuwa daidai kwankwasansa, sai ya tsaya iya nan. Idan dai gwiwa ne sai ya zama ya ɗago shi sosai. To wasu suka ce to wataƙila haka za a yi, don duk dai wannan ai shaci faɗi ne, ba wai nassi ne ce haka za a yi ba, kawai dai to wai yaya dai za a yi tun daga yadda abin yake, kuma ga yadda aka suranta mutane za su kasance a farfajiyar kiyama. Wasu suka ce a kowa iya guminsa iya shi zai tsaya, tun da ai kowane gumi gwargwadon aikin ka ne, saboda haka kowa iya guminsa iya abinda zai sha a jikinsa kenan. Wato saboda haka gumin wani ba zai gangara zuwa gun wani ba, gumin wani ba zai je gurin wani ba, saboda haka kowa iya guminsa ne. Zai ce ala qadri a'malihim, kuma Allah ta'ala mai iko ne a bisa dukkan komai, saboda haka zai iya yin haka ba tare da wani ƙasa ta ɗago wani ba, ta ɗago wani, kowa yana tsaye akan ta bisa a wannan doron ƙasa, illa iyaka gumin, kowa guminsa ne zai yi aiki a kansa. Wato ba wai gumin zai harhaɗe ba ne ya zama kamar wani tafki guda ɗaya, za a ce ruwa ne guda ɗaya, don haka duk wanda yake ciki zai kama shi gwargwadon yadda ya kama ɗan uwansa, saboda haka wai waye ya taɓa kuma. To. Saboda haka wannan dai shine abinda wasu malami suka faɗa, kuma ranar gobe kiyama kamar yadda muka faɗa, rayuwar can ba irin ta nan bace. Don haka ba za ka suranta yadda rayuwar take a nan ka ɗauka haka a lahira ma haka abin yake. Da zarar mutum ya mutu, to rayuwar da ake da ita canza, wata rayuwa ce kuma daban da Allah yake tsara ta da siga daban, ba irin wannan ba. Don haka zai kiyasta abubuwa na lahira da abin da yake nan, ka ce to ai a nan aka yi kaza kaza ne zai faru, to za a yi a lahira kenan. A'a, a lahira rayuwa ce wacce take daban, shi yasa za a iya binne mutane biyu a cikin kabari daya, a cikin rami daya, ɗaya yana cikin ni'ima, ɗaya yana cikin azaba, kuma duk a rami ɗaya suke. Saboda wannan yayi aikin da Allah ta'ala zai ni'imta shi a cikin kabari, gwargwadon yadda muka yi bayani a hadisin Al-Bara ibn Azib na baya. Wani kuma ya aikata akasin haka, to Allah ba zai yi musu tarayya a cikin abu ɗaya ba, ba za a ni'imta wanda yake tantirin fasiki ba, ko fajiri ko kafiri, da irin ni'imar da Allah zai ni'imta mumini. Haka nan ba zai azabtar da mumini ba da azaba da ya azabtar da kafiri, don kawai an binne su a rami ɗaya. Saboda haka kowanne zai samu abin da Allah ta'ala ya yi masa alkawari. Don haka wannan rayuwa ce ta barzaku, ba daidai take da rayuwa ta nan duniya ba. Wa fihi an ibn Abbas an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala kayfa an'am wa qad iltaqama wa sahib alqarn qad iltaqama alqarn wa hana jabhatahu yasma'u mata yu'maru fayanfuh. فقال اصحابه كيف نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. هكذا a cikin musnad na Imam Ahmad hadisin Abdullah dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaifa an'amu ya ya zan ji dadi ya zan saki in wala in sakata in wala wa sahibul qarni qad iltaqama alqarna alhalin mala'ikan kaho ya sanya kahonsa a bakinsa wa hana jabhatahu ya sunkuya dagushinsa yasma'u mata yu'mar yana sauraron ya wushe ne za a bashi umarni fayanfuhu yayi busa. Fa qala ashabuhu sai sahabbansa suka ce kaifa naqulu to ya zamu rika cewa. Kala yace kulu ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah ya isan mana madalla da abin dogaro, wa ala Allah tawakkalna ga Allah kadai muka dogara. Wani hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi, haka nan Abd ibn Humayd ya rawaito shi a cikin littafin Al-Muntakhab ta hanyoyi daban-daban daga Atiyya ibn Sa'id al-Awfi daga Ibn Abbas. Wannan hadisi ne da ya shahara ta ruwayar Atiyyatul Awfi, Atiyya ibn Sa'id al-Awfi shi ya shahara da ruwayar wannan hadisi. Ya zo ta hanyar sa ta hanyar Abdullahi dan Abbas, ya zo ta hanyar sa da ta hanyar kuma Zaid ibn Arqam, ya zo ta hanyar sa ta hanyar Abu Sa'id al-Khudri, wanda malamai suke nuna cewa wannan ittirabi ne aka samu. Wato shi Sa'id Atiyyah ibn Abi Sa'id ibn Sa'id al-Awfi daman ce yana da rauni, mutum ne mai rauni, raunin ma na gaske. Sannan kuma gashi ya rawaito hadisi, wani lokaci ya ce daga Abdullahi dan Abbas, wani lokaci ya ce Zaid ibn Arqam, wani lokaci ya ce Sa'id Abu Sa'id al-Khudri, wanda yake nuna bai kiyaye hadisin ba, wanda alama ce ta rauninsa take bayyana da haka, shi karan kansa mai rauni ne. Akwai ruwaya da aka samu ta hanyar Abu Salih al-Samman al-Amash an Abi Salih an Abi Sa'id al-Khudri, wanda tana cikin Sahih ibn Hibban, tana cikin al-Hakim al-Mustadrak na Hakim, wanda wannan ruwaya tana cikin Abu Ya'la, Musnad Abi Ya'la, wanda wannan ruwayar wasu sun zaci cewa mutaba'a ce shi abin nan ya samu atiya tun daga shi Abu Salih As-Samman an Abi Sa'id Al-Khudri wanda wannan shi ma ruwaya ce tana da illa domin ruwayar Jarir ibn Abdul Hamid ce wanda Thauri ya saba masa Thauri ya ruwaito hadisin daga A'mash daga Atiyah saboda A'mash ma yana ruwayar hadisin ne an Atiyah ba an Abi Salih ba saboda hadisin dai gaba daya yana komawa ne zuwa ga Atiyah ibn Sa'id Al-Aufi daga Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wanda wannan shine abinda Ibn Adi a cikin littafinsa Al-Kamil ya rinjayar lokacin da yake cewa rawahu jama'atun kathira an Atiyah Al-Aufi an Abi Sa'id wa hadha asahha wato jama'a da dama sun roto shi daga Atiyah daga Abu Sa'id wanda kuma wannan shine mafi ingancin hanyar wannan riwaya a bisa wannan isnadin tana da rauni akwai riwayar Jabir ibn Abdullah riwayar Jabir ibn Abdullah tana cikin abinda ya ambace ta Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin silsilar sahiha wanda watakila in aka gwaba ta da wannan hadisin ya sama hasan li ghairihi amma dai akwai rauni gaskiya Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya sahaha shi dogaro da cewa akwai mutaba'a ta Abu Salih an Abi Sa'id wanda kuma wannan illa ce ba mutaba'a bace hadisin yana nuna kusantowar alkiyama cewa alkiyama ta matso kamar yadda Allah ta'ala ce iqtarabat as-sa'a wa shaqqa al-qamar alkiyama ta matso ko iqtaraba lin-nasi hisabuhum ko ata amru Allah fala tasta'jilu alkiyama ta matso ta zo kusa tana dab annabi yana cewa bu'istu ana was-sa'ata kahataini an aiko ni tsakani na da alkiyama bai fita daren da take tsakanin manoniya da dan yatsan da yake kusa da ita ba wato babban dan abin nan dan yatsan tsakiya dinnan al-khunsar wanda yake nuna Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam dab da alkiyama shi yasa anan yake cewa kaifa an'am wa qad wa sahibu al-qarni qad istaqama al-qarnu aw qad istaqama al-qarna yace ya za a yi in ji dadi ya za a yi in sakata in wala alhalin sahibul qarni mala'ikan da aka dora wa alhakin yayi busa shine mala'ika Israfil wanda Allah ta'ala ya dora masa alhakin yayi busa busa guda uku akwai nafqatul faza akwai nafqatus sa'q sannan kuma nafqatul ba'th busa guda uku zai yi busa ta farko da kowa zai firgita ya razana wato sama tarikirkici duwar watsu komai kaga ya canza yanayi ba yanayin da yake ciki yake kansa ba yanzu kamar yadda Allah ta'ala ke ta yawma yunfakhu fi suri fa faz'a man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha'a Allah wa kullun atawhu dakhirin Ubangiji ta'ala yake cewa ranar da za a yi busa a kaho fa faz'a man fi samawati wa man fi al-ardi wanda duk suke sama da wanda duk suke sama suke kasa su birgita sai wanda Allah ta'ala ya su wa kullun atawhu dakhirin وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب هذا دور وكان زتان اتاي سكي غوري غدا الحالين اسكا تانا دوكان سو سما سنا تفيا كمر غرغجي تو ولا ايتچي بوسا تا فرقو ده زي سي بوسا تا بيو ايتچي نفخه السعق بوسا ده زاي كوا يموت ونفخ في السور فسائق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم إذا نفق في أخرى ثم نفق في أخرى إذا هم قيام ينظرون الله تعالى ذا يبوساء تكين كهو فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وندكي تكين وندكي كسد وندكي سما دقة بعد إذا سمتوا وندكي نفقة الصعب ثم نفق فيه أخرى سنة أساكين وتبوسا إذا تكين busa ta tashi ita ce busa ta uku idahum qiyamun yanzurun, kenan sai ga mutane duk sun tashi suna kallo, suna jiran abinda Allah ta'ala zai yi musu. To waɗannan su ne busa guda uku da Allah ta'ala ya wakilta mala'ika Israfil da yayi. Annabi sallallahu alaihi wasallam an yana cewa kaifa an'am wa qad wa sahibul qarn qad iltaqama alqarn, ya zan yi in ji dadi in sakata in wala alhalin sahibul qarn, ma'abocin kaho ya sanya kahonsa a bakinsa yana jiran ai masa izini ya busa. To shine sahabbai suka ce kaifa naqulu, ya za mu rika fada? Annabi yace qulu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ala allahi tawakkalna, ku rika fadar wannan kalma, wannan ita ce mafita daga dukkan abin da za ku iya tunkara a wannan lokacin na firgita da tsoro da tashin hankali. Ce wa fil musnad aidan an ibn umara yarfa'uhu, ya zo a cikin musnad har ila yau daga hadisin ibn umar zuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yace man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi laqiya allah tabaraka wa ta'ala wa huwa alaihi ghadban, wanda duk yayi girman kai ya nuna isa da kasaita a karan kansa, aw ikhtala fi mishyatihi, ko yake tafiyar wato kasaita da nuna isa, laqiya allah tabaraka wa ta'ala wa huwa alaihi ghadban, zai sadu da ubangiji tabaraka wa ta'ala, ubangiji yana fushi da shi. Wani hadisi ne sahihi, ya tabbata sahihun ala shartu muslim, imamu ahmad ya fitta shi a cikin musnad kamar yadda ibn qayyim ya ambata, imamu al-bukhari ya fitta shi a cikin al-adab al-mufrad, nashi al-hakim ya fitta shi a cikin mustadrak, kuma hadisi ne ala shartu muslim, wanda wannan shi ma a cikinsa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana nuna cewa dukkan mutumin da ya zama tabi'arsa da halinsa shine nuna girman kai, daga nuna shi ya isa, shi wani ne, ko wajen tafiya ya rika tafiya ta masu girman kai, tafiya ta takama, to Allah ta'ala zai fushi da shi. Kaga ya nuna kenan ubangiji ta'ala ya yi tanadin azaba ga dukkan wanda ya sadu da Allah cikin irin wannan ɗabi'a, wanda yake nuna mutum yayi taka tsantsan kada ya dogara da cewa ai Allah ta'ala afuwun ghafurun ne, shike ne ya ci gaba da abin da yake yi. Wa fi sahihayn anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam innal musawwirina yu'adhabuna yawm alqiyamati wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. A cikin sahih al-Bukhari da Muslim daga Abu Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace lalle al-musawwirina, masu zana hotuna, yu'adhabuna yawmal qiyamati, za'a musu azaba ranar kiyama, wa yuqalu lahum arqace musu ahyu ma khalaqtum, kuraya abinda kuka halitta, wato kuraya abinda kuka zana. Wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisai waɗanda suka zo suna nuna narku da azaba ta Ubangiji ga waɗanda suka mutu suna aikin zana hotuna. Hotuna kashi biyu ne, kuma mu ce kashi uku ne. Kashi na farko shine hotun da ake sassakawa, abinda ake sassaka shi ko a kwaba tabo a gina shi kamar gumaka, wanda zaka kama da hannunka ka aje shi a wani guri da muke gani. Waɗannan bil ijma, malamai duka sun yi ijma'i akan haramcin wannan, dukkan wani abin da za a sassaka shi kamar gunki na wani abin da yake mai rai, wani abin da yake mai rai kamar mutum ko dabba ko tsuntsu ko wani kwaro, to wannan haramun ne bil ijma, yana cikin karkashin wannan hadisi. Akwai waɗanda sana'a suke nan, in ka je nan kasuwar kurmi za ka ga waɗanda sana'a suke nan sayar da irin waɗannan, a ce ai ana sayarwa ƴan bude yawon bude ido ne, wani in ya saya ma bauta masa zai yi, kana sayarwa mutane abinda za su je su yi wa Allah shirka da shi. Babu shakka wannan, ko shakka babu, yana cikin أشد الناس عذابا ده النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أوت الرواية فإن أشد الناس عذابا المصور تسي وندا بابي جكيبني زانا وأكي زانا وأكي أكن تكدا وأجكين غارو وأجكين دوسي أكا زانا وانا أبو ميري أكا زانا متن قدب قوان صنسو وانا شما حرامني akwai daga cikin malamai ma wanda suka yi hikayar ijma'i akan haramcin sa saboda haka shi ma yana shiga karkashin wannan hadisi mutanen da za su rika zana mutane daga an zana mutum ko an zana wata dabba wani abu wanda yake da rai yana motsi yana tafiya to wannan haramun ne kusan ijma'i malamai suka yi imma akwai wadanda suka saba sabanin su baya da karfi yana cikin wato wannan yana cikin karkashin wannan hadisi sannan akwai wanda yake abu ne marar rai ko marar motsi kamar kace bishiya ko azana wani dutse ko azana ruwa wannan malamai sun ce wannan baya shiga baya ciki ko da ko zaka ce watakila ai yana da ruhi shi ma ai bishiya da ruhi to amma ba wannan ake bishiya ba ta tafiya a doran kasa kamar yadda dan adam yake tsuntsu yake ko dabba ciki saboda wannan malamai sun ce ba sa shiga cikin wannan akwai kadan daga cikin wadanda suka ce wannan ba haramun ne amma ba su da yawa bai hu mutum biyu ko uku ba wanda suka shigar da wannan ma cikin haramcin amma daukakin malamai ba su shigar da wannan ba an yi togaciya ta itsana ga yara da za su yi wasa da ita wannan wasu malamai sun ce za ya fita daga cikin abin da aka haramta wato kamar itsana ta wasa suna hujja da hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin tana yarinya karama tana da wani dokinta da aka sassaka mai fuka-fukai annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganinta da shi ba tare da ya mata inkari ba ko ya yi wa wasu manya inkari akan bar mata wannan wanda ya nuna cewa idan abu ne da ake yara suke wasa da shi wannan ba a jin tsoron wani mahazuri zai iya faruwa da abin da yara suke wasa da shi ba zai samu girmamawa ba idan za ka ga an balle mata ya hannu an balla kan an balla kababuwa an tattake ta an tsige kashin an kaga ba mama ba maganar cewa kuma azo ana girmama wannan itsana ana bauta masa to kaga wannan ya wadatar dama duk ai abinda ake gudu shine a toshe wata kafa kada a samu wani abu na shirka ko ya yake ya samu rarrafowa ya shigo cikin al'umma ta musulmi saboda haka aka toshe wannan kafar haka ita itsana babu wannan abin da ake jin tsoro ta tare da ita da babu wanda zai girmama wani abu itsana saboda haka aka yi togaciya da wannan to sai kuma hoton da ake dauka na kyamara sawa'un mai motsi ko mara motsi to shi ma wannan akwai sabani tunda a da can babu irin wannan da can lokacin da waɗannan hadisai suke da lokacin da malamai suke ta maganganun su a baya babu maganar kyamara daga baya ne aka samu kyamara wacce take daukan abu mai rai aka samu kuma bidiyo kyamara wacce take daukan hoto da sauti kuma da abin da mai yayi motsi to wannan waɗanda malaman da suka zo suka samu kansu a daidai wannan zamanin sun yi sabani wasu suka shigar da su ciki wasu suka ce su ma kawai su shiga ciki kawai duk su ma dai ai taswira ce kawai gaba ɗaya dai ya zama haram suka ce tunda dai sura aka ce wannan ba kuma sura ce kawai ya shiga ciki daga cikin irin malaman da suka yi wannan akwai Sheikh Ibn Baz akwai Sheikh Nasiruddin Albani cikin manya-manyan malamanmu na sunna waɗanda suke ganin babu wani bambanci kawai duk hoto ne shi yasa ba za ka taɓa ganin hotonsu ba sai dai wanda za a ɗauka ba sani ba ko irin hoto wanda za a buƙace shi tilas kamar na passport mutum zai fita tilas sai yana da passport ko ya so. To ko hotan Sheikh Nasiruddin Albani ina ji irin wannan na passport din da yake ta yawo, wani kwaya ɗaya ne yake ta yawo, amma ba ga hotunansa a tarurruka ba ko shi da almajiransa ko tunda ya ce haram ne kawai haram ne. Wannan shi ne bambancin wato malamai ar-rabbaniyun, su in suka yi fatawa to tana fara aiki da kansu ne, wato ba zai yi fatawa ba sannan shi yake aiki da ita. In ka ga hoton Sheikh Ibn Baz to an ɗauke shi ne bai sani ba, musamman a irin tarurruka da ake zuwa, ‘yan jarida na zuwa gurin tarurruka na manyan mutane ko na shugabanni, an gayyace shi ya je, a ga ‘yan jarida su je, shi makaho ne ma bai ma san ana ɗaukan shi ba. To a irin wannan zai ka ga hotonsa, amma haka kawai ya tsaya ya gyara rigarsa ya zura a kyamara ido ba zai yi ba, ko a kawo maka hotonsa yana karatu. Ni ban taɓa ga wani hoton bidiyonsa ko na Sheikh Nasiruddin Albani na suna karatu ba, sai dai ka ji audio wannan na sauti, amma ba ka ga na sauti da sura ba. To wannan shi ne abinda suka yi fatawa, kuma su ma a kansa suke ba su saba ba, inda suka ce haramun ne kawai su sun fara aiki da kansu. Wato wannan zai bambance maka fiqhus salaf da fiqhul khalaf, wanda suke kan hanyar salaf magabata fiqhunsu sun fi tsananta wa kansu ma sama da kowa. Yanzu zaka ga cikin magabata wani yana cewa sallar jami'i ba wajibi bace, sunna ce mu'akkada. Cikin magabata zaka samu wani yana fadar wannan, amma karanta tarihin sa sai ka ji baya sahun gaba baya kuskure masa. Kun gane bambancin? Wato bai yi fatawar ba dan shi ya samu wa kansa wata kafa, a shi in ka ga yadda yake yi kai bai cewa wajibin ba, watakila baka haka, sai ka ji an ce da wuya kabbarar harama ta kauce masa, duk da cewa shi a gurinsa sunna ce mu'akkada, amma wannan sunnar ta bi wajibin ka kai, abinda kai ka ce wa kanka wajibi ne, to shi sunnar da yake iya sunna ce ba wajibi ba, sai kaga ya fi kula da ita sama da yadda kake kula da wajibi. Wannan shi ne bambancin fiqhus salaf. Fiqh ne amali, fiqh ne na iltizam, a faɗa kuma a aikace. To a cikinmu za ka ga kowanne zai maka fatawar haramun ne haramun ne, kuma shi yana ɗaukansa. Wani ma a cikin talabijin ko kyamara ga kyamarori kuma yana haramun haramun, da kyamarori kuma sun sa shi a gaba, to su za ka ga haramun ɗin sun ɗauka haka ne. To ta ɓangare guda akwai wasu daga cikin manyan malamai da suke ganin abun ba haramun ba ne, ba zai shiga cikin wancan nassi ba, su ma manyan malamanmu kamar irin su Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen yana da wannan ra'ayi. Gabaninsa malaminsa Sheikh Nasir Al-Sa'idi Abdurrahman Ibn Nasir ko Nasir Ibn Abdurrahman Al-Sa'idi yana da wannan ra'ayin cewa ba zai zama haramun ba, kamar Sheikh Najib Muhammad Najib Al-Muhammad Al-Bakhit Al-Muti'i wani malamin Shafi'iyya da ya rasu a Masar, shi ma yana da wannan ra'ayi cewa ba zai shiga cikin wannan hani ba, saboda wannan ba mu'alaja ba ce, ba zauna aka yi ana zana a fitar da hanci, a fitar da ido, a fitar da baki, a fitar da wuya, a fitar da hannu, a'a wannan kawai inuwar ce aka ɗauka. Shi yasa in kai setin kyamara ɗin ko baka nan za ta iya ɗauka, ko da duhu ko cikin duhu za ta iya ɗauka, wanda in zane ne kana so ka zana mutum sai kana ganinsa, kana ga malamih ɗinsa. Shi wannan inuwa ce, kamar yadda madibi za ka tsaya a gabansa ya liftin ɗin inuwarka ka ganka a ciki, ba ka ce ka zana kanka a cikin madibi ko madibi ya zana ka, ka ce to wannan shi ne. Shi yasa za a ga a cikin ƙanƙanin lokaci kawai sai a gama, saɓanin idan zane ne mu'alaja ce aikatawa ake da hannu, to sai an yi tahqiqi, an yi plan, an fidda kaza, an fidda kaza, an fidda kaza, wanda zai ɗauke ka minti 15 ko minti 20 gwargwadon ƙwarewar mutum. Amma wannan cikin seconds shikenan an gama, kaga ba ɗaya suke ba. Suka ce kamar mutumin da ya rubutu ne da hannunsa, sai ya baka yace ka je kai photostat. Idan ka je gurin mai photostat ya baka waye maka photostat din wannan, ya baka kofin wannan rubutun, yana nan a matsayin rubutun na farko, ba za a ce ya zama rubutun mai photostat ba. Mai photostat inuwar kawai ya dauka, amma rubutun yana nan na mai shi ne. To haka nan wanda ya dauki hoto, sawa'un na motsi ko wani motsi, halittar tana nan ta Allah ce da take, kawai inuwar ce. Saboda haka suka ce ba zai shiga cikin wancan hani da aka yi ba, illa iyaka a nan sun kyo gaciya. Suka ce to amma maganar a yi hoto a ajefa, ko a yi hoton ko da na kyamara ne. Suka ce to wannan kuma yana komawa ga kasadin ganiyar shi wanda yake hoton. Meye niyyarsa? Idan ya yi ne li gharadin sahih, mashru, saboda wani abu mai kyau, saboda wata manufa mai kyau, shikenan abun mai kyau ne. In ya yi ta li gharadin fasid, rubbama yu'addi ila makruh aw yu'addi ila haram, to wani ya zama haram shi ma. Ci kamar mutum ne je ya sayi wuka, da wanda zai sayi wuka dan ya zo yanka dabbarsa, ya yanka namansa, ya yanka kayan miya, kaga wannan manufar mai kyau ce, cinikinsa mai kyau ne. Da wanda zai je ya sayi wuka din ya yi kisa, kaga duk dai ciniki ne, amma cinikin wannan ba ɗaya yake da na wannan ba, saboda manufarsu ta bambanta. To haka nan wanda zai yi hoto, wannan na hoto na kyamara, saboda wani abin da yake da uzuri ko ake da buƙatar sa a shari'a, kamar mutum ne yana son ya nemi taimako gurin wasu bayan Allah akan wasu da suke buƙatar a taimaka musu, wasu galabaitattu ne suna gudun hijira, suna cikin yunwa da wahala, sai a je a ɗau hotunan su don a nuna wa jama'a ce kun ga irin halin da suke ciki. Kaga wannan garaj ne wanda yake mashuro, ko dan jarida ne ya dauko wani hadisa dan saboda a yadda abin haka ya faru, ya dauko hotunan da suke tabbatar da abin, kada a ƙaryata abin da yake faɗa, sai ya sa a jarida sa ko a mujallarsa. Kaga wannan garaj ne mashuro li ihqaq al-haqq wa ibtal al-batil, da tabbatar da abin da yake gaskiya ko ya ƙaryata abin da yake ƙarya. Kaga duk wannan garaj ne mashuro, ko wani abu ne wanda ake buƙatar a tantance jama'a bayan suna a ce to kowa ya kawo hotonsa, dan a tabbatar cewa waɗannan mutanen su ne suka cancanci abinda ake so a bayar, kan wani shi ma ya zo ya shiga haƙƙin da ba nashi ba, ko ya karɓa haƙƙin da ba nashi ba. Kaga wannan shi ma gharad ne mashru. To duk sanda manufa ta zama mashru'a ce, to babu wani abu. Suka ce amma in manufar ta zama ba ta da kyau, an yi hotonsa dan a rika sawa a jikin abun hawa, a rika ganin cewa abun hawan nan zai samu kariya a dalilin wannan hoto, kaga hoto ya zama haramu. Ba dan shi a karan kansa hoto yana haramu ba, saboda manufar da aka sa hoton saboda ita, ko ka sa a cikin shagonka, a kantinka, a kasuwa, kamar yadda wasu ke yi, a sa hotunan wasu da ake tsammanin, wanda ba a tabbatar ba, ake tsammanin mutanen kirki ne, a cikin kanti ko a jikin babur ko a jikin mota ana yawo da shi. Menene gharad anan? Gharad ne wanda yake nabil mashru, a gharad ne fasid, aqidu miyagu sun shiga haka, to kaga anan ya zama haramu. Ko da ko hotonsa ne ba zane bane, saboda yanzu nan an yi shi ne dan a dauki wani matsayi na Allah a bashi, kaga ba wanda zai halatta irin wannan. Duk wanda aka yana saida irin hotunan da ake liƙawa da wannan manufa, shi ma haram yake ci. Wanda ya saya ya liƙa, shi ma ya yi haram. In ya ƙudirce wani abu dangane da wannan hoton, to ya yi shirka ma, ya haɗa Allah da wani. Saboda haka kaga ashe a nan akwai bambanci. Haka ko mutum ya ɗau hoton wanda ba matarsa ba, kawai ya sa ta a albon, yana kallonta yana jin daɗi, irin yadda samari sautari yake yi. Bai aure ta ba, wataƙila ma ba zai aure ta ba, wataƙila ma kawai ɗan I love you ne, ya je ya karɓo na wacce, ya karɓo na wacce, ya cika albon ɗinsa, a haɗa ana kallo shi da abokansa, an yi magana ya ce to ai mala ya ce ba haramun ba ne hoto. to ya ce bara wannan abin da kake ya ce halal ne to kaga wannan ko wani da zai yi hotonsa da dan matarsa a yi lajin dinsu a saka a falo yayi baki a zauna ana ga matarsa yana ma nuna mutane ga matarsa ko bai fada bilisanil qalibi bai fada bilisanil hali kaga shi ma wannan garaz ne qabih jiddan ba shi da kyau to kaga gurgurdan manufar da ta sa akai hoton gurgurdan yadda za ta zama manufa ce mashru'a ko alal aqalla ta zama manufa ce mubaha ko ta zama manufa ce mustahabba idan har ba za ta hanyar ta za a iya cimma wani abu na gaskiya cimma wani abu na maslaha kaga ana ma buƙatar wannan wata kila ma ta zama wajibi idan in ba a yi ba za a samu rikirkicewar al'amura to anan sai ya zama ma wajibi ne a yi ko ya zama mubah idan har babu wani abu yan makaranta ne sun gama makaranta suka yi group suka dau hoto kaga ba wanda zai je da bauta hoton cikin su ko a gidansu wata rana a zo a ce kai hoton nan naku yayi kyau a maida shi abun bauta ba zai yi amma wanda zai dau hoton wani malamin sa da yake girmamawa yayi illaji din sai sa a falansa to ko badin ba dade wata rana sai ayan sirrin ka ganin cewa akwai wani tasiri na wannan hoton kaga suna kula da wannan hoton suna tattalinsa suna ganin cewa yana da wani tasiri a rayuwarsu saboda abinda suka gada ne daga ubansu wataƙila da za a dan dauke shi ma wani abu ya zo ya faru sai su rika ganin ai a da a dauke hoton malam ne ko da shi bai yi da wannan manufar ba ko da zai illajin din hoton babansa da ya rasu ya sa a falo shi ma ba mamaki wata rana tafiya ta yi tafiya zurriya a zo a rika ganin cewa wannan shi ne source na samun sa'adar gidan nan hoton nan na ubansu da yake nan sannan akwai tajaddudul ahzan wanda shi ma ba a buƙatarsa duk sanda ka ga wannan hoton bakin ciki zai ƙara zai musamman a ce ka taso cikin kulawarsa ka taso cikin tarbiyarsa kana son sa kun shaku idan ka zo ka lika babban hotonsa ka ajiye inda duk sanda ka shigo ka daga kai ka kalla sai wannan bakin cikin wanda kuma a ka'ida musulmi ba a san ya zama haka musulmi ta ake ko gaba ɗaya mai da al'amarinsa ga Allah yayi rida bi qada'illah amma da zarar wannan yana nan ko wata matarsa da suka shaku yake bala'in santa bayan ta rasu ya ajiye hotonta duk sanda ya gani wanda ke da rika zubar da hawaye wai shi cika alkawari kaga anan babu rida bi qada'illah babu rida bi qada'illah kawai tajdidul huzn ne tajdidul ahzan ne wanda baya cikin abin da aka shar'anta ka rika jaddada bakin ciki wannan sha'ani ne na shi'a a rika jaddada wani abu na bakin ciki ai ta tuna shi ana kuka wanda ya sabawa at-taslimi li qada'illah ya saba sallama kaddara ubangiji kila ubangiji ma ya dauke ran wannan mutum a cikin wani yanayi da za a da zai alfahari da shi ranar gobe kiyama kai kuma nan kana zubar da hawaye saboda wannan to kaga wannan duk ba gharaz ne sahihi ba saboda haka ko waɗanda suka ce ya halatta hoton na kamera ba wai haka kuma shikenan sai a je a yi ta yin abin da aka ga dama da hoton kamera a'a akwai manufa kyakkyawa ko alal aqalla manufa mubaha wacce ba za ta kai zuwa ga wani makaruhi ba ba za ta kai zuwa ga wani haramun ba ba za ta kai zuwa ga wata mafsada ba to wanda su suka hala su suke shi suke nufi waɗanda kuma suka haramta gaba ɗaya su sun dubi ne su sun cewa a amma ce bai kamata a yi taksisinsa ba babu shakka ni na fi karkata zuwa ga ra'ayin na biyu ra'ayin masu cewa wannan hoton kyamara da na bidiyo wannan duk ba zai shiga ciki ba amma bisa wancan doka bisa wancan tsari da suka yi bayani ba wani abu wanda yake a sake ba don haka wannan hadisi yana magana akan waɗanda za su yi zana hoto ko su sassaka abun wani abu mai rai a ranar gobe kiyama Allah ta'ala zai tsitsiye su su tayar su busa ma wannan abu rai a yayin da ba za su iya ba wanda yana nuna cewa za a dade ana yi musu azaba tunda ana kallafa musu abin da yake mustahili kuma ba za su yi shi ba ana cewa wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum ko raya abin da kuka halitta Allah ta'ala ya kiyashe mu abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu dada, abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد وننتجي السلام عليكم نيجي أدوك لوكة شند نسا مجنبا إنا يوم وانكا كمريان دا أكي أما وجن وانكا كي ina cika hannuna da ruwa in wanke sau uku, to sai naji an ce dole sai an kwarara ruwa akan. To yanzu sallar da nayi can baya da azumi sai na rama koko, to ban san bambancin ki kwarara ko ki wanke sau uku ba, za abu ɗaya ne ayi kwararawar sai dai ga ko ta kwararawa daban wankewa daban, wanda kuma ba haka ake nufi ba. In ka ebo ruwa ka zuba ka tuda, ta ebo ka zuba ka tuda, sannan kuma wannan sifa ce ta kamala, ba sifa ce ta ijza ba. Abinda ake bukata dai ko ina a jikinki ya samu ruwa, musamman aka usulus sha'r, can mahudar gashi da zamana ta ruwa ya je can, saboda haka koda shawa mutum shiga ta bude ruwa ya je can abin nan mahudar gashinta, shikenan wannan shirye abinda ake ko mutum ya fada cikin wani tafkin ruwa ko wani darin ruwa ko wani abin nan ko wani swimming pool ya fito, shikenan inda ya shiga da niyya ta wankan janaba shikenan yayi wankansa yayi. Saboda haka ba maganar cewa ko wankanki bai yi ba, ko sai kin rama sallah, ko sai kin rama azumi, kuma ban ga me ya kawo magana azumi ba. Azumi ba ya da alaka da wannan, zan ya iya tashi da safe yana da jaraba kuma zuwansa yana nan. Wannan ya ce assalamu alaikum, wannan ya cika shi ma. Wato abinda yake faruwa da farko ana salam, kuma rubuta salam da niyyar takaita, wai kai in ka tashi karantawa tunda wajen karatu ne ka karanta duka, wannan ake nufi. To saboda harkanmu ta yau da gobe, sai ya zamana ma shi ma mai karantawar iya abinda ka rubuta salam din, salam din zai ci. To kaga wannan tunda zai bada irin wannan natijar, ya kamata a rika cikewa. Yanzu ka kula da kafofin watsa labarai, salam wanda ce salam salam, to sallama ta koma nan gaba ma sai ga mutum ka gamu da shi kawai kace salam ka wuce, wanda babu inda aka faɗa haka. Saboda tun daga ta waya har ma a dawo ma ta gasken, ai abu haka yake farawa. Saboda haka yana da kyau tunda har zai ba da wannan mahzur din, ko ka kama fasa rubuta in kasan cewa haka za ka rubuta kawai bukatar ka, in ya so shi ka kaddara aniyar ka yi sallama. Amma da ka rubuta salam shi ma ya ce salam, to kaga ba a samu abin da ake bukata ba. Wanda ya ce don Allah ina roƙon bayani game da wasu nassi, yana nufin nassoshi na Alƙur'ani, ma'ana wasu ayoyin da suka zo da lafazin wani ko wata, misali inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ya ce kaga wannan lafazin zalikha ne, to yaya ya zama nassi har ake kafa hujja da shi? Zamantowarsa nafsi Allah ta'ala ya hikaito shi ba tare da ya soke shi ba. Duk abinda Allah ta'ala ya hikaito a Alƙur'ani na maganar wani bai soke ba, bai kushe abin ba, to an tabbatar da abin. Saboda haka kaga ya zama abinda ake hujja da shi. Abinda duk baya da kyau in Allah ta'ala ya hikaito shi, to kai ta aqibi akan cewa wani abu baya da kyau. Amma abin da yake da kyau ubangiji kan hikaito mana maganganu, kamar maganar shaidan da yake cewa la tajidu aktsarahum shakiri, ba za ka samu da dama daga cikin bayin ka mariya ba, sai Allah ma ya gaskata shi, wa qalilun min ibadi yashkur. Saboda haka ubangiji ya hikaito maganar, kuma ba tare da an ce maganar ta din nan ba haka take ba, to wanda ya nuna kenan daidai ne. Saboda shi Alkur'ani littafi ne na shari'a, ba zai so da abin da yake bata ne ba kuma ai shiru ba ga ya muku bata bane. Ala hadisi ya zo da cewa namiji da bai shiga aljanna ba zai rika hangen yan matan aljanna, to malam ita macen da bata shiga aljanna ba to za ta rinka hange, me za ta rinka hange? To na farko dai ni ban san hadisin ba, gaskiya ba zan isuru shi ba. Bai shiga aljanna ba kuma yana an zo yan mata aljanna? In ashabul araf yake nufi, wannan ashabul araf maza ne da mata. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب إذا صرفت وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لن يدخلوها وهم يطمعون. كاغا أنا قبائل الله كلابر تامر أبن أصحاب الأعراف. أصحاب الأعراف كما متالين دمزا دماتا نزا سجاين الجنة كما سيما غندس سيما تسلما. Kaga anan ba a ce namiji zai ga matar aljanna ba mace ba za ta ga komai ba, in wanda yake nufi kunan sun bai ware ba. In kuma yana nufin yan wuta su rika hango yan aljanna, wannan ban san shi ba gaskiya. Sannan yace musulunci ya hana mu'amala da giya, to wasu mata sukan yi amfani da ita wajen kara gashi, wajen darawa gashi kyau, ko hakan ya dace, ma'ana su aika a soyi giya ko a wasu kyautata. Da abinda za ka baya duk harkar da ka yi da giya saye ko sayarwa ko shaida ko abin da duk musulunci ya la'anci masu saura ka dan ki gara kashin kan ki saye giya, wannan haramun ne. Haka ko da baki sha ba, tunda har za ki ba da kuɗi a baki ki mu'amala da waɗanda suke mu'amala da ita, wannan haramun ne. Ko wannan ya isa kuma gara gashi ba wai lalle sai da wannan hanyar ba, akwai hanyoyin gara gashi da yawa waɗanda ba wannan ba, ba dalilin da zai sa ki amfani da wata hanyar da bata dace ba. Wannan kuma ya ce salamu alaikum, na sanya wa ɗana suna Na'im, amma sai wani bawan Allah ya ce wai wannan ba daidai ba ne, sai dai in sanya masa Nu'ay, to ba cinya ba kafar baya ba masu. Na'im mukabbar ne, Nu'aym tasgiri ne. To da ya halatta ka ce Nu'aym, to ya halatta ka ce Na'im din ma. To da shi kan tasgirin ma yakan zo bi ma'anar ta'zim, a saggara abu amma dan ana nufin a girmama shi. Ba wani bambanci, in har ya yaddar maka ka sa Nu'aym to sa Na'im din ma yayi. Ba komai. Mace ce ta zame ta faɗi, sai abinda ta fada bisa shi ya buge kan jaririn, wato mace ce mai jego, sai ta zame ta fadi abinda take ya fata sai ya buge jariri, aka je asibiti sai jaririn ya rasu, to ita ma za ta yi azumi ko ku a wannan ai abin ba wannan ba za a ce sai ta yi azumin kafara ba, zamewa ta yi sai ta fadi, wani abu ne ya zama da ita ta fadi, kama a ce tana riƙe da jariri ne wani zo bige su, duk ɗaya ne da ta zame da an bige su, wannan ba za a ce sai ta yi kafara ba. Da dai wani abu take yi ta jefa wa yaron misali bisa kuskure ya same shi, amma riƙe take da shi sai kafar ta zame, ta taka wani bayan ayaba a kan tiles sai ta zame, a irin haka ita ma za ta iya rasa ranta. Duk wanda ya mutu, an ce duk wanda ya mutu ranar Juma'a ba a yi masa tambaya a cikin kabari, shin malam ya hadisi ne? Akwai hadisi a cikin sunan Tirmidhi, hadisi ne Hassan, yana da turuk da yawa, hadisin Aisha, wanda ya rasu ranar Juma'a za a amintar da shi daga fitinar kabari, hadisi ne da ya tabbata. Koyarwa da ba da tarbiya da malaman makarantar boko ke yi wa yara, shin ko za a iya samun lada? Dukkan wani abin da mutum zai yi mai kyau, duk wani abin da mutum zai yi mai kyau yana da lada a ciki, ko da kuwa abin kai tsaye ba za a ce wannan wani abu bane da ya shafi ilimin musulunci ko abin, in dai wani abu ne mai amfani da dan adam zai amfana da shi kuma ya hada da tarbiya, ko da bakanike ne yake koya wa yaro kanikanci ko yana masa tarbiya zai samu lada, ko wani magini yana koya ma wasu aikin gini, sana'ar gini, kuma sannan yana kyautata tarbiyar su, ya nuna musu dogaro da kai da dogaro ga Allah, wannan shi ma zai samu lada. Wannan shi kuma yana cewa waɗansu bayan Allah da suke cewa, akwai waɗansu bayan Allah da suke cewa duk inda aka liƙa hoto mala'ikan rahama baya shiga, menene ingancin wannan hadisin? To wannan ina jin koya karanta ya rubuto kafin mu gama maganar mu, dan ina ga duk maganganun da muka yi sun ansa wannan tambaya. Na farko, nusus ne da suka zo akan hoto suna magana akan hoton zane ne, wannan duk mun gama wannan magana, ba suna magana akan hoton kyamara ba. Da hadisi ya zo nahnul mala'ika la nadkhulu baitan fihi kalbun wala sura, sura anan waccan surar ake nufi, ba wannan ba, ba wannan ba. To ita kuma wannan din shin za a liƙa ta haka kawai a samu a liƙa hoto? Mun yi wannan dogon bayani a kai, saboda haka ina ga tambayar ta saraya. Waɗannan dai a takaice su ne abinda za mu iya ansawa. Abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ya ganar da mu ya fahimtar da mu, mu gyara kuskurenmu, mu tabbata akan abinda shi ne daidai. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.